أنفسهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, wanda ya sake hada mu cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na daya na wannan kungiya mai albarka, Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, a cikin wannan gari namu mai albarka, garin Azare. Mun hadu a yau na ganin ranar 11 ga watan Sha'ban. Hijirar fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1447, kuma shi wannan yammaci ya dace da yammaci na 29 ga watan 1 kalandar Turawa shekara ta 2026. Mun hadu domin ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma, gwargwadon hali kamar yadda aka saba a dukkan irin wannan rana ta Alhamis, karkashin ita wannan kungiya ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Muna roƙon subhanahu wa ta'ala ya ji kan mu'assasin wannan alkhairi, Sheikh Ismail Idris ibn Zakariya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala jagoran mu a yanzu tun daga ƙasa, wato shugaban majalisar malamai na ƙasa da ƙasa, Fadilatu Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingir. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki malamin, ya karfafe shi a cikin wannan jagoranci mai albarka, da dukkan masu tallafa masa a dukkan matakai na ƙasa, jihohi, kananan hukumomi da rasta, musamman jagoran mu cikin wannan jiha Sheikh Salo Suleiman Imamu na Ahal da suna na garin Ningi. Muna roƙon Allah Maɗaukaki ya taimaki malam jinya da malam yake fama da ita, muna roƙon Allah ya ba shi lafiya. Allah Maɗaukakin sarki ya warkar da shi, Allah Maɗaukaki ya ba shi lafiya. Muna cikin wannan sura mai albarka, suratul Tauba, kuma idan ba a manta ba, a wancan sati da ya gabata, domin dama ita surar kamar yadda muka faɗa tun farkon fara karatunmu, mun faɗa cewa daga cikin sunayen wannan sura an ambace ta da sunan mai kunyatarwa, domin ita wannan sura ta tona asirai da kulle-kulle na bayyane da na zuci wanda yake tare da munafikai. Kuma ita wannan sura mai albarka bata gushe ba, ta faɗi ɗabi'u da halaye na waɗanda masu waɗannan ɗabi'u ko masu waɗannan halaye, to halaye ne na munafikai, dan masu biyowa baya su ne sanci irin waɗannan ɗabi'u, kuma su ne sanci irin waɗannan halaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fama da waɗanda suke munafiƙai cikin addini tun farkon da'awarsa, musamman daga komawarsa garin Madina yayin da ya ƙaura da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. To surar ta zo ta kunyatar da waɗanda suke munafiƙai, ta bayyanar da halayensu da ɗabi'unsu, ta bayyanar da kuma hali da ɗabi'u na waɗanda za su zo gaba ma, wanda ya koyi da irin waɗannan hali da irin wannan ɗabi'a, to yayi koyi da hali da ɗabi'a irin ta munafiƙai, dan waɗanda suke musulmi na gaskiya su ne sanci su guji irin waɗannan ɗabi'u da irin waɗannan halaye. Allah subhanahu wata'ala idan bamu manta ba a ayar da muka tsaya a wancan karatu, Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam afwa, inda Allah madaukakin sarki ce afallahu anka. Kafin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗa mar laifi ko a faɗa mar ga abin da yayi ko a faɗa mar ga abin da ya auku, saboda darajarsa da kimarsa kamar yadda muka faɗa a wancan karatu, Allah bai ma gaya mar abin da ya faru ba, sai Allah ya ce wa manzon Allah afallahu anka, Allah ya yafe ma, Allah ya yi rangwame a gare ka. Amma lima azinta lahu, dan me ka musu izini, dan me ka karɓi uzurinsu? Mun faɗa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai je Tabuka, mutane lafiyama waɗanda suke munafukai sun zo sun ba da uzuri kala iri-iri, wannan ya ce izurinsa kaza, wannan ya ce gidansa kaza, wannan ya ce rashin lafiya, wannan ya ce in ya fita za a fitine shi, wannan kaza, waɗannan kaza, uzurori iri-iri don su zauna a gida ka su fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce to lima adinta lahu, sai me ka musu izini, me yasa ka karɓi hanzarinsu, me yasa ka karɓi uzurinsu? Ai da baka karɓi uzurinsu ba hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku, har waɗanda suke da gaskiya cikin uzurin da suka bayar su bayyana a gare ka, lalle su masu gaskiya ne. Domin dama kafin Annabi ya fita Tabuka, su munafiqai ba'dhum li ba'dhin, sasu shi sun gaya wa shafinsu, ku je ku faɗi uzurinku, ku faɗi hanzarinku a wurin sa, a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna zina lakum, in ya muku izini ya yadda ku zauna, to fa ka'udu, ku zauna a gida kar ku fita wannan yaki. Wa in lam yu'zan lakum, in kuma bai muku izini ba, ya kiye muku izini, duk da haka fa ka'udu, ku zauna kar ku fita. Kenan dama su munafiqai sun yanke mai hukuncin ba za su fita ba, an musu izini, ba a musu izini ba, ba za su fita ba. Sai Ubangiji ya ce da baka karɓi hanzarinsu ba, zai bayyana a gare ka, a kawo ma masu kawo ma uzuri, masu kawo ma dalilan da yasa ba za su fita ba, za ka gane waye mai uzurin gaskiya, waye kuma uzurinsa na ƙarya ne. Da haka Allah madaukakin sarki, amma tunda Annabi ya karɓi uzurinsu, Annabi yana da sauƙin hali, Annabi ya karɓi uzurinsu, Allah ya ce to Allah ya yafe ma. Sai Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk waɗanda suke zuwa su faɗa uzuri na ƙarya, uzurinsu ba na gaskiya ba, don kar su fita yaƙi, dama ba mutane ne da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba. Sai Allah madaukaki ya ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la yasta'dhiruka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, wallahu alimun bil muttaqin.
Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, la yasta'dhiruka, ma'ana ba za su nemi izininka ba, ba za su kawo maka ma'ana uzuri ko hanzari na ƙarya ba. Su waye? Alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, waɗanda suka yi imani da Allah, imani na gaskiya, wal yawmil akhir, kuma suka yi imani da ranar ƙarshe, imani na gaskiya. Domin yadda da ranar ƙarshe da imani na gaskiya da ranar ƙarshe abubuwa ne mabambanta guda biyu. Imani da ranar ƙarshe shi ne yake sa musulmi ya amince, ya yarda da duk abin da aka faɗa zai ɗauku ranar tashin alkiyama, sannan ya yi shiri kuma na gaske ba na wasa ba, don zuwan wannan rana, don riskar wannan rana, don gujewa duk wani tashin hankali da fitina da Allah madaukakin sarki ya ambaci zai samu bayinsa a wannan rana. Yayi shiri don neman sauƙi a wurin Allah madaukakin sarki. Amma wanda ya zauna a duniya amala kara zube, baya tunanin wannan ranar, baya wani tanadi saboda zuwanta, to wannan bai yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba, imani na gaskiya. In ka duba a rayuwa, in yanzu aka ce ma me yasa mutane da damuna suke yin noma, ai kaga babban dalili wanda ya fi ƙarfi wanda za a ce mutane suke fita jeji su yi sassabe su gyara gona su shuka su gyara amfani su kai taki su ta ɗawainiya, saboda menene? Saboda a samu da kaka'a ne, a samu fita daga yunwa, a samu tsaro daga ƙunci, a samu damar na yin wasu buƙatu, a samu damar walwala lokacin kaka'a, wanda ba shi da wata hanya da zai samu wani abu ba noman ba, sai mutane suna fita bayan gari suna gyaran gona, ruwa ya sauka suna shuka suna gyarawa, shi kuma ba shi da wata hanya wanda zai samu abu in ba noman yayi ba, sai ya zauna a gari ya ki fita da su ya ki yin wahala. Hakikanin imani da abin da zai faru da rani ko kaka'a da ya imani da shi ya take kawa, da ya imani da ya yi shiri, da ya imani da ya yi tanadi. In ko ya ce ya yi imani ya yarda, sai a ce wannan mahaukaci ne, wannan wawa ne, wannan mai san abin da ke damun kansa ba. Dan haka Allah madaukaki sarki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama, la yasta'zinuka, ba za su nemi izininka su baka uzuri su baka hanzari na ƙarya dan su zauna a gida suke fita jihadi ba. Allah ya ce la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, ko ba za su nemi uzurinka su baka uzuri na ƙarya dalili hanzari na ƙarya akan su yi jihadi su yi ƙoƙari bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da kawunansu ba su zauna a gida su ki fita su yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu. Waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe, la yasta'zinuka, ba za su nemi izininka ba, ba za su baka hanzari na ƙarya ba. Wallahu Allah shi ne masanin abin da ke ɓoye, shi ne masanin abin da ke fili, shi Ubangiji huwa a'lam bima kana, Allah ya san abin da ya kasance. Wa ma yakunu shi ne mafi sanin da abin da zai kasance, wa man lam yakun shi ne mafi sanin da abin da ma bai kasance ba, wa kaifa yakunu Allah kuma shi ne mafi sanin ta ya abu zai kasance. Kafin ma ya faru Allah ya sani, haka Allah ya san masu imani na gaskiya ba za su nemi uzuri su baka uzuri na ƙarya ba akan kasti jihadi da dukiyarsu, kasti jihadi da kawunansu, masu imani na gaskiya ba za su yi ba. Da haka Allah ce wallahu Allah alimun masani ne bil zalimin bil muttaqina, game da waɗanda suke da takawa, waɗanda ba za su nemi uzurinka ba za su nemi hanzarinka, alhali ƙarya suke ba. Ayar ta sauka ne tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa kamar da na faɗa Annabi zai tafi Tabuka, amma wahiya ammun ayar gamammiya ce fi kulli waqtin wa zamanin, a kowane lokaci da kowane zamani. Duk lokacin da aka ce ga wata hidima ta ɗaga addini, ga wani aiki na ɗaga addini, wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba zai ba da uzurin ƙarya akan ƙarye ba. Duk yadda muke ganin aiki, kowane irin aiki ne, in aka ce wannan aikin a ƙarƙashinsa akwai ɗaukakuwar addinin musulunci, akwai zaburar addinin musulunci, akwai ƙarfin addinin musulunci, mai imani na gaskiya ba zai ba da wani uzuri ko wani hanzari wanda hanzarin ko uzurin ba na gaskiya ba ne akan karya aikata wannan aikin. Ba ana nufin mutane za su zauna ba hanzari ba, a'a, musulunci ba wani addini da yake shi karɓan uzuri, ba wani addini da yake shi karɓan hanzari. Amma kar ka yarda ce yau ga wata hidima ta Allah da manzansa, ga wata hidima ƙarƙashinta akwai ɗaguwar addini, sai ka ce ai ni ba ni da kaza, ai ni ina da kaza, ni ina cikin damuwa kaza, ni ina cikin kaza, alhali wallahu Allah a'lam shi ne mafi sani. Kana da uzuri na gaskiya Allah ya sani, baka da uzuri na gaskiya Allah ya sani. shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagin su ko aibanta su ba karamin laifi bane. Wa'annan mutanen da muke jin tarihin su muke jin labarin su na daban ne wallahi, yadda Allah ya zabi manzon Allah haka ya zabe su. In addinin nan Allah na tuba, na tuba ya Allah, Allah na tuba, dubi yadda mutane suke a zamanin da kake. In addinin nan aka ce yanzu kana ganin addini a lokacin da ake tsananin zafin rana irin watan March ending, irin April, irin farkon May, a ce misali ga wani jihadi, tafiya jihadi zaka taka da kafa daga nan zuwa Kano, ya kake ganin mutanen zamanin mu. Sannan bayan zaka taka daga nan zuwa Kano din nan, wata tafiyar abinda za a baka a hannunka NDB ne ne sura guzurinka. Sahabban manzon Allah NDB ne za a baka, ka ciro biyu uku sai ka ci ɗan ruwan da kake da shi ka ɗan sha, sannan kullan dibinan sai kuma ka rinka ajiye shi. Idan tafiya ta yi tafiya guzuri ya ƙare, wannan dibinan babu shi, wannan kullan da kake tarawa su za ka ɗauko lokacin cin abinci sai ka rinka tsotsa har sai ka tsotse kullo zaƙi-zaƙin da yake jikinsa, glucose da zai ɗan ba wa jikinka energy shi ma sai ya ƙare, sai ka ɗauko wani ka tsotsa, sai ka ɗauko wani ka tsotsa har ya ƙare. To duk da haka Allah ya ce duk wannan wahalar ta fita jihadi, wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ba zai baka uzuri hanzari na ƙarya akan ka ne fita ba. Me yasa? Wanda ya imani da Allah, ya imani da ranar ƙarshe, ya yadda da abin da Allah ya ce ya tanada ga duk wanda ya fita jihadi, ga duk wanda ya fita ɗaga kalmar Allah, wanda duk ya yi imani da Allah, to ya yadda da abin da Allah ya ce ya tanada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da Allah ya tanadawa waɗanda suka fita jihadi, suka yi mutuwa a hanyar jihadi. Allah ya faɗa abin da ya tanada musu, abin da ya tanada musu nan, to mai imani baya shakka, mai imani baya kokonto, mai imani baya wani kai kawo akan wannan abin, tabbas akwai shi. In kaga kokonto ko shakka ya shiga, munafurci ya shigo, rashin imani ya shigo. Da haka Allah ya ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, sai Allah ya ce wallahu a'lamu bil muttaqin, Allah shine mafi sani game da waɗanda suke da takawa. Sai Allah ya ce
innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa irtabat qulubuhum
na'am
وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
الله يقول إنما يستأذنك أبن سني كوي وأن ذا سنيم إذننك ولن كرس فتجهادي سكاو مك هنزلي كما هنزل بانجس كيابا سني الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر سني وأن ذا بسي إيماني دا الله با كما بسي إيماني دا رانر كرشبا ma'ana ba su gaskata Allah haƙiƙanin gaskata shi ba, ba su yarda da abinda Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya tanada ga waɗanda suka mutu a filin daga ba, a ga waɗanda suka mutu a mai wurin ɗaga addinin Allah, waɗanda suka mutu wurin jihadi Allah ya musu tanadi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, ko alqur'ani Allah ce bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, sura ya yune a wurin ubangijin kama ana ciyar da su, kenan kamar ka ce hatta zama na barzaku wanda za a mutu ba isa lahira ba, gangar jikinka tana kabari amma ruhinka yana gurin da Allah subhanahu wata'ala ya so ya ajiye. Wanda ya yi mutuwar jihadi bayan ma a cikin barzaku suna cikin ni'ima, Allah ya ce mana yurzaquna, ana ciyar da rayuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk waɗanda suka yi mutuwar jihadi Allah yana sa ransu ruhin kasar ruhi daban gangar jiki daban shi dan adam murakkabun min ithnain abubuwa guda biyu suka yi shi jasaduhu wa ruhuhu gangar jikinsa da me da ransa da ruhinsa raba gangar jikin da ruhin shine al-maut ko in an cire ruhin to gangar jiki ba za ta iya komai ba ba abin da za ta sarrafa shi kuma ruhi ba wanda ya san shi banda Allah ko likita ma bai san ruhi ba Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil ruh musuna tambaye ka ya Muhammad game da ar-ruh game da ruhi kulir ruhu min amri rabbi kace ruhi sanin hakikanin sa al'amari ne da ubangiji na ya bar wa kansa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ilimi da aka baku wallahi ba a baku ba dangane da ilimin da Allah ya bari bai baku ba abinda aka baku illa qalila dan kadan ne da aka gangar jikinka da ruhinka abubuwa ne guda biyu in ka mutu wannan gangar jikin yana iya lalacewa a kabari yana iya ribewa ana iya tona kabarin ka ma wata rana dan abin da za a samu bai takara ya karyawa amman ruhu amma ruhinka yana inda Allah ya so ruhin ya zauna idan mutumin kirki ne to ruhin yana cikin ni'ima idan mutumin banza ne to ruhin yana cikin wahala to ruhin waɗanda suka mutu a wurin jihadi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ruhin Allah yana sanya shi a jikin wasu tsuntsaye khudara qarra a cikin gidan aljanna suna yawo da ruhin a cikin nasu ruhin ya'kuluna min thimariha suna ci daga ƴaƴan itacen aljanna su zagaya aljanna su zagaya aljanna su zagaya aljanna in sun zagaya sun zagaya zagaya wata ishe su ruhin sai Allah ya dawo da shi karkashin al'arshi sai kuma su rataye a jikin karkashin al'arshi Allah ya kama musu wani guri wanda kuma anan za su zauna ruhin me ruhin waɗanda suka yi mutuwa a cikin jihadi da ka to sanin wannan alkhairin sanin wannan ladan sanin wannan gwabin to yasa duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ba zai nemi izinin manzon Allah akan kar ya fita ina kar ya fita jihadi ba ya san in an fita jihadi in ma an mutu alkhairin da yake ciki dama shi ake nema in ko ba a mutu ba to za a dawo gida da ganima dan haka Allah ce la yasta'dinuka ba za su nemi izininka ba ya Muhammad suwa alladina ay inma yasta'dinuka lalle kawai waɗanda suke neman izininka su ne alladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir su ne waɗanda ba su imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba wartabat qulubuhum kuma zukatansu suna cikin shakka shakka ba ƙaramin al'amari bane shi shakka nau'i ne na munafurci me yake nufi a shakku zuciyarka ta rinka kokwanto game da al'amarin da Allah ya faɗa ko manzon Allah ya bada labari Allah madaukakin sarki in ya karɓi ruhin masu imani a ya karɓi ruhi za a sa mutum a kabari to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in an sa ka a kabari mala'iku za su zo maka za su tambaye ka game da ubangijinka game da Annabi sallallahu alaihi wasallam game da addininka mai imani to baya shakka baya kokonto Allah madaukakin sarki yace wanda ya imani ya tsare dokokinsa ya bi manzanni ya bi abin da aka aiko manzanni da shi ranar tashin alkiyama zai shigar da shi aljanna Allah madaukakin sarki yace wanda ya ƙaryata manzanni ya ƙaryata littafin da aka aiko manzanni da shi yayi shakka cikin abin da aka faɗa zai shigar da shi wuta wannan abin idan zuciyarka ta kokonto na taɓa ganin wani bature ana wani taro a California sai ya tashi shi ba ma musulmai yake sukawa a yana sukar idan kai musulmi ne ko kai kirista ne but you believe kana da wani believe cewa akwai wani Allah wanda ya san wanda yake yin daidai da wanda baya yin daidai, kuma in ka mutu akwai hellfire ko akwai paradise, yayi dariya. Saboda me? Yana ganin masu religion waɗanda suka yadda da addini har sun yadda akwai, yana ma magana cewar sun amince sun yadda akan shi yana heaven, kuma yana ganin su. He's looking at you. If you're doing good, if you are doing bad, he knows. And kaza 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 kaza, yayi dariya. Me yasa? Shi bai yarda da Allah ba, barantana ya yarda da abinda Ubangiji yace ya tanada ga waɗanda suka mai suka yi imani da shi, da waɗanda suka mai suka ƙaryata shi da manzanninsa. To wanda bai yarda da abinda Allah ya tanada ba, shine Allah yace su wartabat ulubuhu, zukatansu kuma suna cikin shakka. Da haka jama'a, kayi kokari, in ka mutu akwai shakka a zuciyarka, ka mutu munafiki. In kai musulmi ne kana kalmar shahada, kalmar shahada ba za ta amfane ka ba. Shi kuma shaitan, daga cikin manya-manyan abubuwan da shaitan yake bukata, akwai sa shakka. Babu wani mai imani saboda imaninsa. Wallahi in ba manzanni ba, hatta sahabbai, hatta kibaru sahaba, manya-manyan sahabbai, da shaitan baya budulto musu mai shakka a cikin zukatansu. Wani sahabi ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce, ya Rasulallah, ya manzan Allah, law takallamna, wallahi da za mu furci, da za mu furta, da za mu faɗi abinda shaitan yake kaiwa cikin zukatanmu na waswasi, la kafarna, da mun kafarta, da mun kafarta. Yaya hukuncinsa yake? Sai Annabi ya ce, alhamdulillahi alladhi radda kaidahu fil waswasati. Annabi ya ce, godiya ta tabbata ga Allah da ya mayar kaidinsa iya cikin waswasi. Haka kar ka dauka dan kana da imani a gurin tafsiri an ce shakka, ko shakka ba za ta same ka, ba za ta same ka. Asali ma shaitan ya fi son ya tusa shakka a zuciyar mai imani. Shakka kuma ta shaitan yana iya tusa ma har game da Allah. A kawai shaitan zai kama wani tunani, Allah shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza, shi yayi kaza. In kai wasa, shaitan sai ya kai ka gunto shi waye shi. To kai nisa. Kai nisa. Fasta'in billahi. Sai ka nemi tsari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ka nemi tsari daga sharransa, ka nemi tsari daga wasu wasan da yake tusa ma. Ba iya wannan ba. Duk wani abu da Allah ya bada labari, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, shaitan yana iya kai ma shakka, yana iya kai ma kokonto. Waye je ya gani? Waye kaza, waye kaza, waye kaza, waye kaza. To wanda yake da shakka a zuciyarsa, shakka nau'i ne na munafurci. Wanda ya mutu da ita ba zai shiga aljanna ba har abada. Da haka shakka, kokonto, mu yi kokari mu ga duk lokacin da shaitan ya kawo ma, ka yi tunani, ka yi kokonto, ko ka yi wa kanka tambayoyi game da Allah, game da manzan Allah, ka ce a'udhu billahi, baka kai ba. Ilimi ba ma na Allah ba, ba ma ilimin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba, ko ilimi da Allah ya bayar a duniya. Akwai abin da in an gaya ma kwakwalwarka ba za ta karɓa ba. Amma kuma wanda yake da wannan ilimin ya san shi, ko? Yanzu muna rayuwa waɗannan wayoyi, ko? Ai daga wani guri yake kiranka, ko? Sai ka ɗaga, sai ka ji mutum muryar wancan ɗin, sai ya ji muryarka. A wani kiran ma sai ka ga hotonsa, sai ya ga hotonka. To waye haɗa ku? Ina wayar da ta zo ta haɗa? Ina da kan tarho za ka ga daga wani gari ma wayarsa ta taho wani gari. Amma yanzu za ka ga mutum a hoto, za ka ga mutum a waya, ka ji shi shi ɗin ne, ka gan shi shi ɗin ne, yana kallonka kana kallonsa. Kana iya sayen kaya a wani babban shago a Turai, ka ga shagon a waya, ka ga kayan a waya, ka yi cinikin kayan a waya, ka biya kayan a waya. kuma kayan yazo ya same ka a kawo shi Najeriya kananun mutumin da an ka gaya mar wani lokaci zai zo wanda za a yi wannan ba zai ce kariya bane to me yake hada ku sai aka ce akwai wasu abu da ake kiransu waves ko waves nan kuma kana ganin su to amma akwai tabarau ko kuma a ce wani abu wanda an sa waves nan a tsakanin su muke rayuwa waves nan kala kala ne akwai transverse waves akwai wire waves akwai wire waves wanda su suke hada abubuwa su hada nan su hada nan wannan maganar in kai wa'annan abubuwan su suke har hadawa kuma har ka ji wujin saka yanzu zan fada yanzu akwai wanda yana ingila da shi muke karatun nan ko akwai wanda yanzu na sani a yanzu hakan nan yana Riyadh kullum in za mu yi tafsirin nan da shi da matarsa haka suke sa waya a gaban su su gani akwai wanda yana Dubai dan garin nan ne Allahin alƙali Musa kullum in za mu yi tafsirin nan yakan koma gida ya kunna ya gani to wake hadawa to wani ilimin nawaye na dan adam ne fi to ya kake ganin ilimin wanne dan adam kuma har yanzu bu wannan abin da ake yi kaga wanda ya irin abin da Allah yake yi kaga wani wanda ya irin abin da Allah yake yi to yaya Allah zai ce ma kuma kai shakka akan abin da yake dan adam nan da kake gani irin su chief likitoci in an gaya ma yaya Allah ya yi dan adam ya abubuwan dan adam suke sarrafuwa yaya zuciyarsa take aiki yaya hususa yake aiki yaya electrolytes suke tashi daga nan daga nan daga nan daga nan da nan su hada abubuwa har yayyu yaya ake in kaga abu kake iya bambancewa baki ja kore shudi yaya Allah ya ma wannan abun Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun to yaya idan ubangiji ya ce ma zai yi sai kaga kuma ba zai yi ba dan haka shakka ko kwanto cikin al'amarin Allah munafurci ne dan haka abinda ake kira mai imani duk lokacin da shedan zai sama shakka ko kokwanto ko tambayoyi game da Allah ko game da manzon Allah ka ce a'udhu billahi baka kai ba dan haka Allah madaukakin sarki yace innama yasta'dinuka lalle waɗanda suke neman uzurinka suke kai maka hanzari ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sune alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir sune waɗanda ba su imani da Allah ba ba su imani da lahira ba wartabat qulubuhum kuma zukatansu suna cikin shakka fahum su fi raidihim yataraddadu wallahi cikin kokontansu suke dimuwa su kai su kawo sun zamanto la ilaha ula'i wa la ilaha ula wani lokacin su yi kamar sun amince wani lokacin su yi kamar ta yaya zai yiwu kuma wannan shine imani shi yasa imani shine mafi girman abin da yake kewa mutum aljanna ana iya samun mutum wallahi ka fi shi sallah ko ka fi shi yawan karatun alqur'ani ko ka fi shi yawan azumi ko ka fi shi yawan sadaka amma idan tasdikinsa gaskatawarsa yardarsa yaqininsa game da ubangiji da manzansa da abin da Allah ya ko manzansa in ya fi naka karfi wallahi ya fi ki girma ya fi ka matsayi a gurin Allah saboda shi wannan abun shine babban aikin yarda da Allah saman mene shi kuma yadda cancanci a bauta mar kuma babu wani irinsa shi kadai ne to wannan shine babban aiki shine babban imani ko kwanto shakka to wannan shi ake kira annifaku kuma shi ake kira munafurci sai Allah ya ce
walau aradul khuruj la addu lahu uddatan walakin kariha Allahu bi'athahum ولكن كره الله بعاثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
shi sa akwai abun mamaki Allah na tuba shiriya a hannun Allah take amma wai a samu mutum bakar fata ka tashi a irin wannan kasar tamu irin Najeriya da iyayenka da komai wai a samu kai wai baka yarda ma akwai Allah ba
wai baka yarda ma akwai Allah ba. Kwanan nan naga wani yayi wani rubutu na waɗansu matasa waɗanda cikin wani zamani a baya akwai waɗansu malamai a Abu Zaria waɗanda suke da irin waɗannan aƙidan kin yarda da akwai Allah, kuma suna da ɗalibai wanda ɗaliban har ma wasu sun bayyanar ba su yarda ma akwai Allah ba. Dan adam kawai ya ce bai yarda akwai Allah ba, kaga wannan halaka ta kai halaka. Kuma wannan abun mamaki yana ƙaruwa, abun da ba za ka taɓa tsammani a irin wannan ƙasar tamu, musamman wanda ya tashi arewacin Najeriya, musamman wanda aka ce ma ya ta'allaka da musulunci wai a wayi gari saboda propaganda ko kuma halakarwa irin na Yahudu da Nasara, a zuwa ce wa mutum wai bai yarda ma akwai Allah ba. Allah ya sauwaka. To sai Allah ya ce walau aradul khuruja, lalle su waɗannan munafikai, Allah ya ce walau aradul khuruja, da sun yi nufin fita tare da kai zuwa gurin yaƙi kamar yadda ka nemi su yi, la'abdu lahu uddatan, da sun yi wa yaƙin tanadi, matuƙar tanadi. Ma'ana kafin ma su kawo ma hanzari, kafin ma su gaya maka uzurinsu na ƙarya, dama tun asali da suna da nufi, da suna yarda akan za su fita jihadi, la'abdu lahu uddatan, da sun yi wa jihadin tanadi. Sai jihadi a da ba fita ne ake irin na yanzu ba, za ka yi tanadi ɗan gwargwadon abinda za ka iya yi, daɗin za ka samu wani ya ɗaure doki, wannan dokin bai ɗaure shi saboda tafiyoyinsa ba, yana ciyar da shi, yana shayar da shi kawai saboda fita jihadi, yana da silke da zai saya in ya samu kuɗi, yana da takobi, yana da mashi, yana da kaya na faɗa wanda ake tanada saboda in annabi ya ce a fita sai a fita. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya yi wa sahabbansa faja'atan, annabi yakan gaya musu za mu fita yaƙi wuri kaza lokaci kaza, annabi yakan ba su lokaci. To tsakanin wannan lokacin za ka yi tanadi gwargwadon yadda za ka yi tanadi, duk da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ƙarfafi tanadin da mutane suka yi wurin su samu su fita. Allah ya ce to su irin waɗannan munafukai masu kawo hanzari na ƙarya, walau aradul khuruja, da sun yi nufi, da ma sun yi niyyar za su fita jihadi tare da kai, to da sun yi wa jihadin tanadi, tanadi wanda yake mai kyau. Sai Allah ya ce walakin sai dai karihallahu bi'athahum, Allah ya ƙi zaburarsu, Allah ya ƙi su fita, kinan Allah da saninsa ya ƙi su fita, fasabbatahum, da haka Allah sai ya nauyayar da su yadda ba za su fita ba, yadda ba za su ba su da wani kuzari na su fita, suka tsorita, suka zama matsorata, jikinsu yayi nauyi, suka kasa fita jihadi. Walakin karihallahu bi'athahum fasabbatahum wa qila ka'udu ma'al qa'ibina, sai aka ce da su to ku zauna tare da waɗanda suke mazauna gida, su ne mata da yara. Lokacin da Sheikh Muhammad Sani Hajingir, ina ganin a 2011 malai ce zai je Borno, lokacin ana tsakiyar Boko Haram, malai ce za mu je Borno a yi wa 'yan Boko Haram wa'azi, malai ce zai tafi Borno kafin ranar da za a ce wa'azin Borno ya yi, mutane daga kowace irin kusurwa ta Najeriya sun je Jos domin ƙoƙarin yaya za a hana malam zuwa Jos, a zuwa Borno. Kuma mutanen fa kar ka ɗauka na waje, a 'yan cikin Najeriya, 'yan ma cikin ƙungiyar, wasu su je su ce kai malam abun fa an samu labarin jiya ma abun ya tashi, wasu su ce kaza, wasu su ce kaza, wasu su ce kaza. Malam ya ce ni idan kun je Barnan nan me kuke tsoro a Barnan zai faru, na mutuwa ne. To in kuna gidajenku ba za ku mutu ba, ba za ku mutu. Malam ya kama hanya ya tafi ina Borno, Malam yace hubar nan alhamdulillah muna daga cikin wanda mun je Borno mun raka malam mun sauka a Borno amma kaga mutun ya buro gida ko ya je Borno to a Barnan kanta shi dan bai bar mutane ba ka bar gidan ma kai kundin bala kai kokari kai da'a ka tafi amma ka isa Barnan ma ko shi dan yana kokarin sai ya lalata aikin ka sai ga mutane kowa yayi jugun kowa ya shiru wani yana yawo yana cewa in kun gale da baka kumbur kar ku taba ta sai wannan ka ce ma kana kokarin ka sawo mutane me tsoro bayan sun riga sun fito to malam da ya hawo azi da daddare yana cikin wa'azi malam ya ce Boko Haram wahai mutane suka tashi wallahi muna zaune a cikin filin lere a filin polo duk gaban mu yema ga kowa mike mu wadin ko ba wanda yace mana mu mike mike wa muka kowa ya tashi ya tsaya malai ce ku tuba wannan aiki na ku ba kyau kashe musulmi a masallaci kashe wanda ba musulmi ba bai ji ba bai gani ba malai ce ku tuba malam bayan yayi wa'azi ya wa'azi yace yanzu a ce mutane suna Borno amma kana can garin ku a cikin mata malai yace yanzu masu dusar imani suna san a cikin mata to jama'a an je Borno sai aka dawo daga Borno kafin mu iso Port Harcourt tab da Port Harcourt motar mutanen Niger sai ta yi accident wasu ko mutum ɗaya ne sai ya mutu a ciki ina ya je Borno ina ya dawo amma yanzu ina ya bar Borno ma to ya fasa mutuwa ya mutu saboda ajalinsa ba can yake ba anan yake an ce wani mutum sun shigo jirgi daga Ethiopia tare da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana rike da wani littafi na addini yana karantawa sai jirgi ya samu matsala masu jirgi suka gayawa mutanen cikin jirgi jirgi ya samu matsala a yi addu'a mutane suka rude mai zuwa toilet yana zuwa mai kuka yana kuka mutane suka zamanto muta hayyun a dimauce amma Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana rike da littafinsa yana karantawa ba abin da ya same shi hankalinsa bai tashi ba kamar ba a yin wani abu a cikin jirgin suka zo Kaduna suka sauka ko Kano wannan mutumi da yake kan sai da Sheikh Abubakar Mahmud ya suka bi malam sai aka rama kallahu baka ganin abin da ya faru a cikin jirgi sai mina na ya faru aka ce ga abin da jirgi mutane kowa wasu suna addu'a wasu kana kaza kace a lokacin da abin ya faru me kake tsoro aka ce mutuwa mana malai yace yanzu nan inda kake ka tsira ai baka tsira ba kenan wanda yake fita jihadi dan zai yana tsoron kar ya mutu to ai cikakken imani da Allah da manzansa ne bai ba dan haka Allah yace walau aradul khuruj la addu lahu uddatan walakin kariha Allahu bi afahum sai dai Allah ya ki zaburarsu su fita fa sabbatahum sai Allah ya nauyar da su ta yadda ba za su fita ba wa qila qa'udu ma'al qa'idin aka ce kuma ku zauna tare da waɗanda suke masu zaman gida sune mata da kananan yara a ce an fita jihadi manzon Allah ya fita kai ka zauna da mata da kananan yara kai ka zauna a cikin fitina Allah ka tsare mu dan haka duk lokacin da aka ce a zabura dan ayyo addinin Allah aiki a zabura dan a daga addinin musulunci to kar ka ji nauyi fita ayi wa musulunci aiki tare da kai a ce wani mutum a rayuwarsa ya fita kilomita 200 ya fita kilomita 300 da kafa da zafin rana a je a dawo ba abinci mai na kirki ba wani ruwan sha na kirki a je a dawo ya mutu ya je ya gaya wa Allah ga irin ayyukan ne kai a tunaninka kai a naka irin wato zurfin tunanin ya kamata ka tuna kai in ka koma ga Allah a yanzu me kai wa addininka me kai wa musulunci kai a taka rayuwar wurin musulunci ya ɗaukaka wani zai ce na yi ta sallah me kai wa addini wurin addini ya daukaka sai Allah ya ce mai
law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin.
Abinda yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace walakin kariha Allahum bi'athahum, sai dai Allah ya ki zaburarsu, ya ki su fita, ya nauyayyar da su. Sai Allah saboda shi ya san abinda duk ya kasance, ya san abinda zai faru, ya san abinda ma bai kasance ba ko ba zai kasance din ba. Allah madaukakin sarki ya san shi. Shi yasa a rayuwa idan aka ce Allah ya zabar mana mafi alkhairi, to ka yadda kafin abu ya faru shi Allah ya san yadda zai faru, ya san in ya faru me zai kasance. Abun nan in ya faru alkhairi ne a gare ka ko sharri, Allah ya sani. Abun nan yana iya zama ma fitina, Allah ya sani. Shi yasa kullun nemi mayarwa Ubangiji zabi a hannunsa, shi sani kai baka sani ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace idza hamma ahadukum bil amri, ko idan ɗayan ku ya himmatu zai wani al'amari, falyarka rak'ataini. Wani hadisin yazo yayi alwala kuma ya kyautata alwala, walyarka rak'ataini, ya salla rak'a biyu. In ya kare summa yaqul, sannan sai ya ce Allahumma anta ta'lamu wa la a'lam, Allah kai ne mafi sani, ni ban sani ba. Wa taqdiru wa la aqdiru, Allah kai kake da iko, ni ba ni da shi. Wa anta allamul ghuyub, Allah kai ne mafi sanin abin da yake boye, ni ba san abin da yake boye ba. Allahumma in kunta ta'lamu, Allah in ka san anna hadha al'amra, wannan al'amari da nake son shiga cikin sa ko nake son yin sa, khairul li, alheri ne a gare ni, fi dini, cikin addini na, wa ma'ashi, da rayuwata, wa aqibatu amri, da karshen al'amari na, faqaddirhu li, ka kaddara mun shi ya Allah, wa yassirhu li, ka sauƙaƙa mun shi ya Allah, summa barik li fihi, sannan ka mun albarka a cikin sa. Wa in kunta ta'lam, in ku ya Allah ka san, cikin iliminka da ba wanda ya sani sai kai, anna hadha al'amra, wannan al'amari, sharrul li, sharri ne a gare ni, fi dini, cikin addini na, da rayuwata, da karshen al'amari na, fasrifu anni, Allah ka kawar da wannan abun gaba ni na, ni ma ka kawar da ni daga al'amarin, sannan ka kadarta min alkhairi a duk inda yake. To ba ka ba Allah zabi ba? Mutane ba sa ba Allah zabi. Wani ma an zaka in zai ce akramaka Allah a samu addu'a fa, Allah bai zabar mu a'amala. Ka roƙa mana Allah, Allah ya ba mu ya sa mana alkhairi. Kai ni na taba ganin wanda yace kar ka roƙa mana zaɓin Allah, baka san zaɓin sa ba, babban mutum ne ba. Yace ba ku kuka je Abuja lokacin Abacha kuka je kuka zabo zaɓin Allah ba? Ashe zaɓin Allah mutuwa ne, aka yi ta mutuwa? Yace fa, to da ba yanzu shirin ya mutu, to da ya tsallake wancan yanzu ya kasa mutuwa? Yace a'a, Allah ji ƙarai. Malam Jafar shugo majalisar malamai na Miso Local Government, shi shege ku Muhammad Jama'are yace yi addu'a. Mun je wani aiki na kungiya, yace to Ubangiji Allah kaza, yace dakata mana, yace dakata dakata mu kar ka roƙa mana zabin Allah, ka san zabin nasa, ka ce Allah ya biya mana bukatun mu ya sa mana alkhairi a cikin su. Za ka je ka roƙo mana zabin sa, ka san zabin nasa, yace ba irin zabin nasa ne kuka je kuka yi addu'a Abuja aka rinka mutuwa ba, ashe shine zabin nasa? Yace mu kawai ka ce Allah ya biya mana bukatun mu ya sa mana alkhairi a cikin sa. To tunda Allah shine ya san gaba, sai Allah yace abinda ya sa ya ki zaburar da munafikai wurin fita jihadi kuma ya nauyayar da su, sai Allah yace law kharaju fikum, da sun fita a cikin ku, ma zadukum illa khabala, wallahi ba za su kara muku komai ba sai rauni, ba za su kara muku komai ba, domin su matsaurata ne. Inda sun fita tare da ku, to da matsala ne za su fita tare da ku. Da sun fita da ku, to ba za su zama muku alkhairi ba. Ko Jaluta da Daluta ba? Ai Allah ba mu labarin sa cikin suratul Baqara. Mutanen Bani Isra'ila suka roƙi annabin su na wannan zamanin, suka ce ka roƙa mana Allah ya tayar mana wani jagora wanda za mu yaƙi daluta wannan ne wannan din wa katala daud jaluta wake daluta ne kenan shi wannan zamu roki zamu yaki jaluta sai annabin ya roki Allah sai Allah ya ce to inna allaha qad ba'atha lakum daluta malika Allah ya tar muku daluta ya zama shine jagoran wanda zai zama komandan yaki kalu suka ce anna yakunu lahul mulku alaina sai kuma zai zama mulki akan mu wana hannu a haƙo bil mulki minhu kuma ka fi cancanta mai jagoranci ba shi ba wani mi uta sa'atan min almal ba a ba shi yarwar dukiya ba a ita inna allaha hastafahu alaikum Allah dai ya zaɓe shi akan ku waza da hu batsatan fil ilmi wal jins kuma Allah ya ba shi yalwa ya masa ƙari cikin ilimi da kuma jiki wanda yake alamar na shugabanci ba nan nake so in kai mu ba da daluta aka yarda ubangiji ya faɗi wasu alamu aka saukar musu wasu ayoyi wanda zai nuna su ne hakikanin Allah ne ya zaɓe shi sai aka tana da komandodin yaƙi aka tana da sojoji masu yawan gaske an ce daluta ya tara kusan mutum 70,000 wanda za ku yaƙi da su sai Allah ya ce musu daluta ya ce musu in kun fita fa a hanya inna allaha mubtalikum binahari Allah zai jarrabe ku da wata ƙorama zai sanya mana ishirwa kuma zai jarrabe mu faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya sha to baya tare da ni duk wanda ya sha ya koshi baya tare da ni in ka sha ka gongwada har ka koshi to baka tare da ni amma wanda bai sha ya koshi ba to shi wannan za mu tafi tare da shi aka ce to ka gani yanzu aka zabe shi kuma ya fara iya yi kuma suka fita Allah kuma ya jarrabe su da ishirwa kuma ya jarrabe su da korama wanda yake mutum sai ya kwarfata ɗaya ya sha kuma sai Allah ya sa wannan kwarfatar sai ya gamsar da shi wasu kuma suka zo suka ce to kuma jeje a zaɓe shi har ya kama mana dokoki suka gwangwada da suka haula aka hango rundunar jaluta suka ga yawanta suka ga duhunta suka ga irin makaman da take da shi suka ce ta ila dakata na lilayum bi jaluta wa junubihi mu yau ba yadda zamu iya yakar jaluta da rundunarsa ya suka koma an ce kusan mutum 69 da wani abu sun koma kai in babu taimakon Allah kuka fita yaƙi ku 1000 ka juya sai kaga 950 sun gudu kai zaka zauna ne to wa'annan ashe da a fita da su ba da yafi alkhairi da ka fita da mutum ya gudu gwara baka fita da shi ba kun san iyaku ne shi yasa Allah ya ce abinda yasa ubangiji ya hana su zabura ya nauye yadda su kar su fita law kharaju fikum da sun fita a cikin ku ma zadukum illa khabalan za su kara muku komai ba wallahi ya tsoro sai karaya shine abinda za su kara muku wala awda'u khilalakum kuma wallahi da sun yi gaggawa sun yada maganganu a tsakaninku za su yi gaggawa wurin tafiya da millimi mati su ce wa wannan kaza 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 inda sun fita za su bata tsakaninku bai isa gurin yakin ba ai ko a siyasa ne ko da irin wannan siyasa tamu wannan da ake karanta demokradiyya ko da a ce kana da taron mutane amma du a boye ba sa tare da kai ba raka san iya wa'anda kake tare da su sai an yi tafiya mutane su watse ma akwai dadi amma in ka san dama ga iya wa'anda kake da su ga kuma abin da za ku je ku nemo ya hu maka sauki da haka Allah madaukakin sarki duk wanda in an je Tabuka zai zama matsala sai Allah ya hana shi fita Allah ya nauye yadda shi Allah ya izaburar da shi wanda duk in an fita zai zama alkhairi ya karfafi manzon Allah sai Allah ya ba su dama suka fita suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka je kuma suka yi nasara kuma suka dawo cikin nasara to da an fita da waɗanda suke matsorata waɗanda za su ɓata tsakanin musulmai to da al'amarin ya zai lalace don haka Allah ya ce wala awda'u khilalakum yababunakumul fitnata wallahi da sun yi yawo a tsakaninku da annabimanci da munanan maganganu suna kokarin nema muku fitina ma'ana suna kokarin raunanar da ku da kariyar da ku wa fikum kuma a cikin ku sama'una lahu akwai masu sauraron su ba duk abin da za su faɗa akwai masu yi musu da'a domin cikin waɗanda suka ki fitannan Ibn Kasir yace akwai irin su Abdullah ibn Ubay ibn Salul akwai irin su Al-Jadd ibn Qais duka wayannan asraf ne a cikin mutanen su manya-manyan mutane ne a cikin al'umar su sai suka ki fita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabuka da sun fita kuma a can suka faɗi wata magana da za su karyame mutane da za su kawo mutane tsoro za su kawo mutane rauni da sun jawo muku sharri sun jawo muku fitina amma Allah subhanahu wataala sai ya hana su fita saboda inda sun fita wani na kirki ne amma kuma yana ganin girman su amma kuma yana ganin kimar su yana ganin darajar su in sun fada zai yarda in sun fada za su karya shi kuma ka jiguji yau a gaya ma gobe a gaya ma jibi a gaya ma gata a gaya ma to in an yi wasa wata gatar in an gaya ma za ka yadda shi yasa wanda yake so ya kukuta daga sharri da fitina hatta irin ta rayuwa kar ka yadda da mai kawo maka munanan labarai ce ma wancan wata ran in kana yadda da shi wata ran zai kawo abin da ke ka yarda kuma zai zamo mai ifsadu bainan nas zai bata tsakanin al'umma da haka Allah ya ce wa fikum sama'una lahum sai Allah ya ce wallahu Allah alimun shine masani bil zalimin da waɗanda suke azzalimi sai Allah ya ce
laqad ibtaghaw al fitnata min qabl wa qallabu lakal umura hatta jaa al haqq wa dhahara amru Allahi wa hum karihun
Allah ya ce laqad ibtaghaw al fitnata ai tun kafin yanzu ai sun yi kokarin neman fitina akan ku da addinin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin manzon Allah ya kaura daga Makka ya koma Madina daga cikin manyan mutane a Madina waɗanda ake jin su ake sauraron su akwai Abdullah ibn Ubay ibn Salul hasali ma mutanen Madina suna kokarin a nada shi kamar ya zama shine sarki shine jagora shine shugaba a Madina mutane sun yadda da shi mutane suna bashi girma mutane suna bashi kima mutane suna bashi daraja kwatsam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umarce shi ya kaura daga Makka ya koma ina ya koma Madina kafin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma garin Madina Annabi mai tsina da amincin Allah ya tura irin su Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair ya dade a Madina kafin ma manzon Allah ya kaura yana karantar da addini sai zai zauna a wannan majalisa yi musu wa'azi yi musu nasiha waɗansu su karɓa idan kai ya ga mutum ne mai daraja mai girma wanda ake sauraron sa ake ganin kimarsa a Madina zai samu wani na kusa da kai ya ce ka kai mu gurin wani mana ko zai saurare mu in an je zai yi jawabai ya faɗi musulunci ya nuna illar gautar gumaka da yadda gumaka sharri ne ba sa iya amfanar da kansu ba za su iya cutar da wani ba kafin manzon Allah ya dawo Madina musulunci ya shiga gidaje da yawa a cikin garin Madina da manzon Allah ya dawo Madina sai ya zamanto yanzu ba mai fuska ba mai wata daraja babba ba wanda ake kallo ake sauraro ake jin maganarsa a Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda annabi ya dawo gari yanzu akwai wani shugaban gari bayan manzon Allah akwai wani jagoran gari bayan manzon Allah to tunda annabi ya shigo ya zama yanzu shi ne jagoran Madina shi ake sauraro shi ake jira shi ake karban umarni a wurinsa Abdullah ibn Ubay ibn Salul da ƴan uwansa waɗanda suke da irin wannan nasa sai suka fara shiryawa manzon Allah makirci yau na yau daban da su da Yahudawan Madina yau su kulla wannan gobe su kulla wannan jibi su kulla wannan ta yadda za su bata manzon Allah su bata addinin musulunci yadda mutane za su ki yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce ai kafin ma wannan fita ta boka kafin ma wannan abin da suka yi na makirci na kokarin kar a fita ta boka aila kadibta ga wul fitnata min qabl a tin kafin yanzu ma sun yi kokarin jefa fitnoni sun yi kokarin fitina mummuna abu ya same ku wa qallabu lakal umura kuma ai sun jijjuya maka al'amura ma'ana sun yi kokarin juyar da mutane daga fahimtar ka da juyar da mutane daga fahimtar ma'anar asalin abin da ka zo da shi ai sun yi ta kokarin wannan hatta ja al-haqq basu dena ba sai da gaskiya ta rinjaye al'amarin yafi karfin su wa zahara amrullahi ko hatta ja al-haqq har sai da gaskiya ta zo ma'ana shine taimako nasara daga wurin Allah wa zahara amrullahi al'amarin Allah shine addinin musulunci ya zama addinin sa yayin rinjaye wa hum karihuna alhali su din ba sa so to tunda yanzu manzon Allah yayin rinjaye addinin Allah ya daukaka addinin Allah ya zama yafi karfin su to sai suka miƙa wuya suka miƙa wuya akan me a bisa dole suka miƙa wuya a mai sai atila a bisa suna so a'a a bisa sun yarda a'a a bisa sun amince a'a a bisa al'amarin yafi karfin su shi yasa ko musulunci ne ake son wanda zai musulunci ya musulunci a bisa yardar me ransa ko yi musulunci a bisa yardar ransa a bisa amincewarsa da aka lalle kullun addinin musulunci so yake yi wato mutum ya fahimci addinin ko da waɗanda suke zuwa mutane su ce za su musulunta to an musulunci ya fi son ya zamanto mutum ba tilastawa ne a kansa ba musuluncinsa ya fi ƙarfi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rinjayar da shi Allah ya rinjayar da addinin sa ina jan hankalin al'ummar musulmi kamar yadda muka sani yanzu insha Allah muna daf da ina ga ramadana kai Allah shine mai kwanaki kaga badi kamar yanzu nan muke kokarin rufe bara kamar yanzu nan muke kokarin rufe wannan tafsiri da muke gabatarwa gashi yanzu ba mu wuce saura tafsiri biyu ba rana ita yau insha Allah idan muna raye muna 17 ko 18 ga wata idan wata alamis din ta saki jiyowa muna 25 ga mai ga wata to wata ba za ta jiyo ba face ana cikin ramadana kaga a yanzu a mun yi tafsiri shine mu ƙara nawa biyu in kuma mun sassauta shine mi nawa daya Allah ya sake dawo da mu muna daf da watan ramadana abinda nake so in ja hankalin mu shine mun sani idan watan ramadana ya zo akwai abubuwan mamaki na taba ganin wani mutumin Saudi Arabia wani malami daga cikin malaman Saudi Arabia yace dabi'a da halin mutane sun saba da dabi'a da halin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu idan aka ce ramadan ya kusa ba ma tanadin lada yanzu wani zai ce maka ai ni alhamdulillah hanna had linkin yayana shi wannan abun ba laifi bane fa ban ce laifi bane amma ya san zai je kawai zai je wa sannan wani tanadi yayi na alkhairin da shi din da ya samu a cikin ramadana wani zai ce ai yanzu ni duk shinkafar da zan ci a ramadana ma na tanadi ta wannan yana da kyau amma kuma wani tanadi kai saboda lahirar ka dangane da ramadan din wani tanadi kai dangane da abin da kai din zaka amfana dangane da kai din zaka yi tanadi wa lahirar ka ramadanan nan kullun yana zagayewa babu wasu kowace shekara yanzu yau din nan muka rasa daya daga cikin dattawan mu Alhaji Umaru Cilliga Allah ji kansa ya gafarta masa Allah sa makuncin sa makunci ne na gidan aljanna haka kowace shekara take kowace shekara take za ta jiyo babu wasu za ta jiyo babu wasu za ta jiyo babu wasu to me yasa ba ma tanadi yadda zamu hadu da Allah subhanahu wata mutuwan nan kuma kai ka san wajibi ce tilasta dolan ka ne ba ma wani abu bane da zaka iya fuka-fuka kai iya bakin kokarin ka a dolan ka ne sai ta same ka to da haka al'ummar musulmi kusan duk lokacin da irin wannan lokaci ya zo to akwai ayyuka a gaban mu musamman tafsiran alqur'ani mai girma, tallafin marayu, taimakawa masu kananan karfi a unguwa, kai ka san wanda kafi, duk yadda kake akwai wanda kafe shi. Mutane kuka yana hana su su yi alkhairai. Da in ka je guraren da ake shan ruwa, zaka ga kosai, zaka ga waye, in aka zo yanzu ba kosai, ce wani mai, kai ka san kudin mai kuwa, kai ka san hanyar lahira kuwa, lahira kilomita ne wani a gama da yawa ba, sai ka ga mutane. Don haka da kuma tafsirai da ake yi wa'inda wa'innan tafsiran, inda za a gaya maka tafsirin alqur'ani mai girma da ake a watan Ramadan, wallahi da za a gaya mana ake kashewa za ka yi mamaki. Sani sun dauka tafsirin nan sauki ne. Yanzu ka ga bana, alhamdulillahi mu wannan gari namu mai albarka, tafsirin da ake gabatarwa kawai gidan ce babu kafinta, mun sake samun sabon malami bana baban gida Abdullahi daga jihar Gombe, zai zo nan garin zai yi wata guda. Akwai aran masa zai taho nan garin daga garin Jos, shi ma zai zo zai yi mai, su biyu za su zo za su yi wata guda. Alal aƙalla tsari ne. Kun san dalilin da yasa ƙungiya take canja malamai? Saboda abinda Bahaushe yake faɗa ne, bokan giji baya mai, baya magani. Kuma Hausawa suka ce wa ido wa karena, ce wanda nake gani kullum. Yanzu misali a ce Man Tafis ya je ya tafsira ƙorwa ba kafinta, ka ce kai Man Tafis ga kullum duk sati muna jin sa, duk sati muna jin sa, in zan faɗi wani abu ma za ka iya karisawa, wallahi daga in zan faɗi wani abu ma za ka iya karisawa, ka san ma me Man Tafis zai ce. Saboda tare muke da kai duk satin duniya zan yi mai, duk satin duniya ina yi tafsiri a nan, ko in Allah da ya sa da ranmu ba wani abu ba, to ka zo sau ɗaya, ka zo sau biyu, ka zo alal aƙalla a shekara ka ɗauka ko 40 muka yi ko 30, ka san da na san ka. To amma idan baƙo ya zo sai ka ce kai wani malama akwai karatu, ko ka ce kaza, saboda na gida kun saba, shi ma na gidan fa da zai tafi wani guri, shi su ma can ɗin haka za su ce. To yana daga cikin abinda ƙungiya take nishaɗantar da al'umma, shi ne caccanje waɗannan mai, waɗannan malaman. Duk lokacin da aka ce an ɗauki malami, yanzu kamar misali bara na tafi Makodi ko? To da zan tafi Makodi, kana nufin zan kama hanya ko in tafi? Ai za dan ban wani abu wanda zan bar wa iyale. To ina tabbatar maka duk da kungiya ta yi kokari, misali wallahi wani lokacin abinda za a ba wa malamin fa zai yi wahala ya sati biya gidansa. Duk da haka in kace zaka ba wa, yanzu kamar ni din nan kace ina da mata biyu da yaya goma, zo zan tafi in bar su, kuma kace zaka rungume su, ai sai ni da Allah ya dora mu, ko wallahi tallahi sai ni da Allah ya dora mu. To kin je can, wataƙila wani zai zo da iyali, kuma za ka riƙe shi da shi da iyalansa, wasu kuma suna gida su ma za ka tallafa musu. Amma duk wannan hidimar me ake yi wa? Alƙur'ani ne ba malamin ba. Sannan a wata wallahi bara da yake mai bai kai bana sauki ba, zirga-zirga generatocin da ake tayarwa, za a tafi muhadara jama'are, za a tafi ina ne, za a tafi itas, za a tafi waye, wanda bana muna fatan mutum tafsiri ku lura da irin waɗannan abubuwa. Mutane faɗa ake turo su tafsiri, ba muhadara ake turo su ba, wallahi ba muhadara ake turo su ba kawai. Kuma wani abun idan mutane suka gina shi, ko wani zama da muka je muka yi, wani babba daga cikin manya-manyan ƙasa, wallahi na gaya maka, na ce malam in ba ku tsare wannan abun ba, malami ya ce an turo shi tafsiri, ya fita muhadara guri kaza, ya fita kaza, ba abin da aka kawo shi ba kenan. Tafsirin da aka kawo shi ya tsaya yi tafsirin da aka kawo shi, wallahi shine Abdullu. To in ka ji kawai transport na aje nan an sha mai, motoci biyu sun tafi Gado, motoci biyu sun tafi Itas, motoci biyu sun je Jama'are, in ka ji mai in zai tafi za a yi hidima. Ga kuma tafsirai da ake a unguwanni, a nan masallacin ana tafsiri da su bai, ko Ormanda da ana tafsiri, ina ne ana tafsiri, waɗannan abubuwa dukkan su ba za su yiwu ba. to kawai data kawai da ake ci a ringa yin abun nan live tafsiran mutane suna gani wallahi ba karamin aiki bane to da haka muke fatan yanzu hidimomin tafsiri kusan za a fara su wannan reshe ina ganin da muke cikin sana'an gwar masallaci za a yi ranci dan asabar anan masallaci lancin nan da za su yi lancin ne da ya shafi abubuwa guda hudu na daya tafsirin da za a gabatar anan masallaci da su bai na biyu su din za a yi lancin a kowar man dada ranar 6 ga watan February wanda garin gaba ɗaya zai lancin dan daukar dawainiyar tafsirin da ake a kowar baba kafinta to su anguwan nan akwai abin da aka dora musu za su je su kai a can sannan za su dauki nauyin wannan tafsirin da yake anguwar su na biyu akwai tallafi da ake yi wa mai marayu marayun nan kuma yadda naje nake faɗa kullun lancin tallafin marayu ya kamata a ce inda mu din da gaske muke sosai misali a ce muna iya bada gudumawa ya kamata a ce marayu tun a farkon azumi far satin farko ake tallafa musu domin wani lokaci in an san je sai karshen azumi maraya in ka bashi yadi ma ba zai samu dinki ba ko ko kuma mata wanda miji ya rasu ko kuma gidajen masu kananan karfi a azumi ya kamata a ce an tallafe shi ina cikin azumi wanda ba shi da abinci ka ba shi kwanan shinkafa biyu ya fi yadi biyar ka jira yayi sallah bayan ya rame kenan to kina akwai nau'o'i su kansu committee da suke lura da marayu da marasa galifu ya kamata a ce da tun a farkon ramadan ne suke da wani abu a hannunsu mutane kuma sun dauki wata dabi'a wasu ba za su yi ma taimako ba sai ramadanan ya shiga kuma wannan na ganin rashin dabara ne rashin wayo ne wa ga yawa ma za ka kai ramadan din manufar annabi sallallahu niyyar mai imani fa tafi aikin ma da haka musamman shugabannin wannan reshe a ji hankalin al'ummar musulmai wannan lancin da rayi ranar asubahi ranar asabar da asuba nan masallaci mutane su yi kokari su bada hadin kai su yi kokari su bada hadin kai duk wanda kaga an ce masa waye taimaki addini ya taimaka wallahi kansa ya taimaka kada dauka wani ya taimaka baka taimaki kowa ba wa inna ma ka taimaki kanka kai ne zaka je ka samu sakamakon a wurin Allah matukar kai imani da sakamakon in ka kima kanka ka cuta kai ne zaka je ka ga ranar da Allah yake bada sakamako baka da sakamakon ashe in ka dauki kwandala ka bayar dan ai wani aiki na addini wallahi kanka ka taimaka ka taimaki kowa ba in kai rowa ma kanka kaiwa zaka mu yi kokari ranar asabat naga anguwar sun raba takardu kuma angonni da yawa suna yi kowane anguwa sun sa ran da za su yi nasu in kana anguwan nan in baka takarda ba baka takarda ba an gaya ma cewa ranar asuba ai ranar asabar da asuba insha Allah ba yi da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tallafawa kuma shi ma wanda za a yi na santa a kowar man dada ranar 6 ga watan February shi ma mutane su yi kokari mu ga mun dauki wannan gabarar wallahi summa tallahi ba abun mamaki bane badi ba da ni za a yi ba ba da kai za a yi ba Allah shine mafi sani amma dai mu a san mu mun fi son a yi baɗin ma a yi ta yi da mu amma duk yadda za a yi ta yi da mu ɗin fa wallahi dole wata ran sai an ci ko dole wata ran ba ana cewa Allah ya maimaita mana ba dole akwai ran da ba zai maimaita ba an maimaita to akwai ran da in an zo kuma an zo na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam gata soyayya kauna ta Allah ba akwai wanda ya kai shi amma annabi ya tafi ashe kowa ma zai tafi da haka mu iya bakin kokari kuma yanzu ma su masu lura da wannan harkar su sanar da ni in sanar akwai neman taimako saboda wani aiki da za a yi da ya shafi shi wannan din kuma sun ce ma in sake sanarwa cewa lalle wannan teburin jama'a ko buga za ka yi a kai wallahi ba take kawa kun gan shi ba ko kowa daga muku shi yanzu nan Umar ya same ni ya ce wannan teburin gaskiya hatta wanda suke kallowa daga wani abun suna musu cewa ya kamata ai tebur mai kyau ko mai guga ne yake guga a wannan to zai samu matsala da mutanansa dan haka jama'a ana fatan mu bada gudunmawa fi sabilillahi sannan bayan haka ka ko duk wanda yake jin muryar wannan lasifika sannan musamman wanda za a yi ran asabar din nan na tafsiri hatta mata da suke cikin gidaje su ba da gudumawa su ai mun je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan kuma bayan gudumawa da zamu ba ko in akwai wanda ya ga ma zai yi tebur na zamani mai kyau duka shi ma suka ce in sanar ana me ana maraba da shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت الحق وعدك الحق ولا إله إلا أنت الأول والآخر الظاهر الباطن